Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hauwa Sharif, tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Laraba 27 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To Hauwa, hukumomi waɗanda suka tsira a hararen da aka kai jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 a kashe a hararen, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Wata fashewa ta auku a kusa da ofishin jakadancin Isra'ila da ke New Delhi, babban birnin kasar India. Ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar kasar Congo ta halaka akalla mutum 22, 10 daga cikinsu 'yan gida ɗaya ne, a cewar jami'an kasar.
Allah shi kyauta, kanin labaran kenan. Idan shirin ya shiga kasar Ghana, za a je da aka gudanar da wani babban taron karfafa gwiwar al'umma, musamman matasa, kan batun kasuwanci mai lakabi da Zango Startup Summit 2023.
Mun samu wani partnership ne da Ministry of Finance da World Bank, suna so su taimaka ma matasa duniya baki daya.
Muna kuma tafe da rahoto da ya duba matsalar kwararowar hamada a Najeriya. Lamarin da kwararru suka ce sare itatuwa na ɗaya daga cikin abin da ke ta'azzara matsalar da ma rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar.
Saren daji din nan ya shafe mu da dama, ba kaɗan ba. Kuma mu kafin mu ankara ma dajin ya kare.
Sai a kasance da shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin baki mai yankauya tare da Murtala Faruk Sanyinna. Amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Hukumomi da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai a jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 a kashe a hararen, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakantawa da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar. Gwamnan jihar ta Plateau, Caleb Mutfuang, a ranar Talata ya ce an kai hararen ne a ƙauyuka akalla 17 ba tare da wani dalili ba a tsakanin ranakun Asabar da Lahadi.
The security agencies must do their work to be able to identify who are the sponsors of these attackers.
Gwamna Mutfuang kenan, yayin wani jawabi da aka wallafa a shafinsa na Facebook, yake cewa ya zama wajibi jami'an tsaro su yi aikinsu, su gano su waye suka ɗauki nauyin waɗannan harhare, su waye suke saya musu makamai, kuma daga ina suke samun kuɗaɗen sayan makaman. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa akan ɗora alakin ire-iren waɗannan harhare da ke faruwa a yankunan arewa maso tsakiya da arewa maso yammacin Najeriya. Masu fama da rikicin makiyaya da manoma akan Fulani, zargin da Fulanin suka sha musantawa.
Hukumomi a camp of thousands of people who have been settled here, who have resettled here.
Hukumomi a India sun ce babu wanda ya mutu ko ya ji rauni a wata fashewa da ta auku a kusa da ofishin jakadancin Isra'ila da ke New Delhi a ranar Talata. Suna masu cewa yanzu haka an kaddamar da bincike kan lamarin. Jami'ai sun ce tuni an sake bude ofishin jakadancin na Isra'ila bayan fashewar, sannan babu wasu bayanai da suka nuna ko wani da ya zo wucewa ta gefen titi ya ji rauni sanadiyar fashewar. Tuni dai Isra'ila ta ba 'yan ƙasarta umarnin su yi taka tsantsan a babban birnin India. Majalisar tsaron Isra'ila ta ce wata sanarwa da ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fitar ta ce mai yiwuwa fashewar yunkuri ne na kai hari. Isra'ila dai ta umarci ofisoshin jakadancinta da ke sassan duniya da su zauna cikin shiri yayin da ake samun ƙarin hararen nuna ƙyamar Yahudawa, tun bayan da ta kaddamar da hararen martani akan mayakan Hamas a yankin zirin Gaza. Hakan na faruwa ne yayin da Isra'ilan ta ce tana niyyar faɗaɗa kai samami ta ƙasa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar yankin Gaza, inda ta ƙara jaddada cewa yaƙin da take da Hamas zai iya ɗaukan watanni kafin ta kammala shi. Lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa. Sean Casey na ɗaya daga cikin likitocin hukumar lafiya ta duniya WHO a yankin na Gaza.
There's a camp of thousands of people who have been settled here, who have resettled.
Ya ce akwai sansanin da ke ɗauke da dubban mutane waɗanda suka samu mafaka a nan saboda sun rasa mahallansu ko kuma sun tsere wa rikicin da ake yi. Takarin Isra'ila sun ce sun kai harare a wurare sama da 100 ciki har da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda Hamas ke amfani da su wajen shirya harare a kan dakarunsu. Ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar kasar Congo ta halaka akalla mutum 22 bayan wani ruwan sama da aka tafka, 10 daga cikin mutanen 'yan gida ɗaya ne a cewar jami'an kasar. Gwamnan gundumar da ake kira Kananga tsakiyar lardin kasar ta Congo, John Kabe, ya ce ruwan saman da aka kwashe sawai ana yi ne ya haifar da ambaliyar ruwan wacce ta lalata gidaje da dama. Yana mai cewa tuni aka baza jami'ai don neman waɗanda suka tsira da ransu. A ranar Talata aka ƙara tabbatar da mutuwar mutum 5 bayan adadin 17 da aka fitar a baya. Matsalar ambaliyar ruwa da ruwan sama ke haddasawa a wasu sassan ƙasar ta Congo da ke yankin tsakiyar Afirka. Matsala ce da take yawan aukuwa musamman a yankunan karkara. A watan Mayun da ya gabata mutum sama da 400 suka mutu bayan da aka samu zaizayar ƙasa sakamakon ruwan sama da aka kwana ana yi.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Accra a ƙasar Ghana domin jin yadda ta kwashe a babban taron Zango Startup Summit na shekarar 2023 mai ƙarewa da aka ce an shirya domin ƙarfafa gwiwar al'umma musamman ma matasa a harkar kasuwanci domin dogaro da kai, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton na Idris Abdalla Bako.
Taron mai taken ƙarfafawa, haɗawa, sauyawa, ƙarfafa ruhin kasuwancin 'yan zango ya haɗo kan matasa kimanin 500, shugabannin al'umma, masu ƙananan sana'o'i, masu zuba hannun jari da masu tsara manufofi, inda aka tattauna dabarun bunƙasa ci gaban zangunan Ghana ta hanyar ƙara matasa ƙwarin gwiwar gudanar da sana'o'i da kasuwanci. Mahmud Jaja, shugaban Zangovation Hub, ƙungiyar da ta tsara shirin, ya yi ƙarin bayani ga muryar Amurka.
Zangovation Hub ƙungiya ne na matasa sanda muke duban yanda zamu taimaka ma matasa musamman wurin aikin sana'a. Wangai shiri mun samu wani partnership ne da Ministry of Finance da World Bank, suna son su taimaka ma matasa duniya baki da yamma, na suka gan kamar cikin zangonnin mu, saboda mu muna kokari ce suka ba mu wannan support, kamar mu zama kamar wanda zamu yi mu select young people na agents na sakani mu su matasa. To muna da office da inda muke training matasan. Isa wanga training ga mun ba su 4 months training. Bayan 4 months training nan to she muka ce yau su zo su pitch su gara ma duniya gabaɗaya abinda suke yi.
Babban bako na musamman a wurin taron karamin minista kan harkokin kuɗi, Dr. Muhammad Amin Adam, ya shawarci al'ummar Zango.
We have been sleeping for a long time and it appears everybody has come to the conclusion that Zangos are behind. But Zangos are not behind.
Yace mun jima muna barci, kuma ga dukkan alamu an kai ga cewa mu 'yan Zango muna baya, amma 'yan Zango ba ma baya, domin muna da mutanen da suka ba da gudunmawa wajen ci gaban kasar mu a matsayin su likitoci, malaman makaranta, 'yan kasuwa da sauransu. Amma muna buƙatar mu haɗo ci gaban mu da kanmu, don da haka ne zamu iya bada labarin kanmu da kanmu. Baya ga shawarwari daga wasu fitattun 'yan kasuwa, an bude fili ga wasu gungun matasan 'yan kasuwa guda 15, inda suka bayyana dabarun yadda za su gudanar da kasuwancin su kuma su samu riba ga wani kwamiti da zai tantance gungun da ya nasara. Daga bisani sai a ba wannan gungun tallafin kuɗi mai tsoka da zai gudanar da kasuwanci. A ƙarshe gungun da Bushra Abbas, wanda ke noma abarba, ta yi nasara.
Sunana Abbas Bushra, muna sana'an abarba. Gaskiya mun go through Zangovation program now for the period of more than 3 months. Mun koyo a lot. In fact, journey na ya tanye ni na iya na accept reality challenges in business. So alhamdulillah mun gode ma Zangovation, na gode ma Allah da ya bani da courage da karfi na iya na go through program successfully.
Wasu da suka halarci taron sun yi tsokaci ga muryar Amurka.
Sunana Aishatu Yusuf, nema taro munga yayi fine, kuma ajiya guda da ta yi fira batun sabulu da zuma blues na ya kama mini rai, na ce to inda aka gama ba halle samu ma mu samu wani abu cikin mu ma mu kama, saboda gobe da sana'a muna yi amma na samu wannan sabulu na kara na mai fine.
Sunana Khadija Ali, amalakabi na malama Ladidi. Alhamdulillah, ni zuwa na yau dai na ji daɗi kuma na yi farin ciki da naga yaran mu suna wadanga abubuwa. Mun gode ma Allah, Allah ya sa su fi haka.
Kungiyar Zangovation Hub ita ce ta shirya taron tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya da ta ɗauki nauyin shirin da tsarin harkokin kasuwanci da ƙirƙire-ƙirƙire na ƙasa, ko NEIP, da kuma ma'aikatar harkokin kuɗi ta Ghana. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullah da wannan rahoton. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad da kashe na biyu na labaran duniya.
Koriya ta Kudu ta kakaba wasu 'yan Koriya ta Arewa su takwas takunkumi saboda rawar da take sun taka wajen taimakawa Koriya ta Arewa kera makaman nukiliya ta hanyar safarar makamai da ayyukan kutse a rumbunan adana bayanai a sassan duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu ce ta bayyana hakan a ranar Talata. Takunkuman na zuwa ne bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani sabon makami mai linzami kirar ballistic. Matakin da Koriya ta Kudu da Amurka suke Allah wade da shi suna masu cewa ya take matsayar kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Mutanen da takunkumin ya shafa sun hada hadda wasu shugabannin ma'aikatan kasar waɗanda suka taka rawa wajen gudanar da ayyukan kutse a yanar gizo da kuma wani wanda ya taimaka wajen safarar kayayyakin hada makaman na nukiliya a lokacin yana aiki a ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke China. Tun daga bara, Koriya ta Kudu ta kakaba takunkumi akan mutum 83 da kuma wasu kamfanoni 53 da ke da alaka da ayyukan kera makamai a Koriya ta Arewa. Wani jirgin sama dauke da fasinjan India 276 ya sauka a Mumbai a ranar Talata bayan da aka hana shi tashi har tsawon kwanaki 4 a Faransa. Sai bayan da hukumomi suka kammala bincike kan ko safarar mutane aka yi ta haramtacciyar hanya. Jami'an tsaro da na shige da fice sun yi wa fasinjan jiragen wato jirgin tambayoyi, inda daga bisani aka bar wasu daga cikinsu da dama suka wuce. 'Yan sandan Faransa sun tsare jirgin na kamfanin shatar jirage na Legend da ke kasar Romania bayan da ya baro Dubai ya sauka a karamin filin tashin jirage na Vatry don a duba lafiyarsa. Jami'an tsaron sun kuma tsare mutum biyu da suka ce suna taimaka musu wajen neman karin haske kan zargin safarar bil'adama yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike.
To madalla, labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Afirka ta Yamma, wannan karin a jagaban kasashen wato Najeriya, inda kwararru suka ce sare itatuwa na ɗaya daga cikin abin da ke ta'azzara matsalar kwararowar hamada da ma rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar. Wakilin ma Abuja Alhassan Bala ya tattauna da wani makiyayi a birnin na Abuja, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton.
Kiwon shanu sana'a ce da aka san Fulani makiyaya kamar Suleiman Shitu Huseini ke yi shekaru aru-aru. Ba kamar wasu kasashen duniya ba, shanun Fulani na zuwa kiwo ne daga wani guri zuwa wani guri, musamman a dazuka. Suleiman ya ce dazuzzukan da suke zuwa kiwo suna karewa, wani abu da ya yi daidai da alƙalman hukumar kula da gandun daji ta ƙasar, wacce ta ce Najeriya ta rasa kashi 96 na dazukanta saboda sare itatuwa.
Saren daji din nan ya shafe mu da dama ba kaɗan ba, kuma mu kafin mu an kara ma dajin ya kare, don nan inda muka tsaya a nan kurmi ne, daga nan kafin ka je hanya ba ka ganin kowa saboda rashin itatuwan nan. Shanun ma da rani in yayi wahalan da suke sha ya fi ƙarfi, saboda daji duk ya kare. Daji an sha itatuwa dama kamar da rani haka, za a iya samu shanu za su dinga shin ganye, to yanzu babu shi.
Rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce kashi 65 na nama da kuma kashi 70 na nonon da ake sayarwa a ƙauyukan yankin Sahel makiyaya ne ke samar da su. Suleiman ya ce batun rashin isassun bishiyoyi na barazana ga harkar kiwo, musamman ga Fulani makiyaya.
Shanu kan nan gaba kaɗan babu shanu, don za a sai dai ashe shanu dai dama akwai su, amma babu su. Ya za a yi mu samu mu ma yanda za mu huta mu samu kiwo ma wanda za mu yi mu zauna mu rabu da shigan dajin ma mu samu inda za a yi mana mu dinga yin kiwon mu a gida.
Hukumomi da dama a Najeriya na kokawa kan malalowar hamada da zabtarewar ƙasa a ƙasar. Shugaban hukumar tabbatar da bin dokokin muhalli ta Najeriya Nazriya Farfesa Aliyu Jauro ya bayyana girman matsalar ga Najeriya.
In aka cire bishiyoyin nan ana sare su, shi ƙasar nan ya zamana bayi da wani abunda zai kare shi ya zama na ƙasa yana na so shi yake jawa zaftarewan ƙasa in iska ya zo mai ƙarfi zai kore zai cire topsoil wato ƙasa na sama shi kuma ƙasan saman nan shine ƙasa mafi muhimmanci masiro ma manoma in suka yi shuka ƙasan saman nan shine ainihin abincin in ka shuka bishiya zai samu ko ka shuka duk wani nau'i na abinci a wurin zai samu to in iska ya zo ya kwashe haka in aka yi ruwan sama mai ƙarfi saboda ba bishiyoyi da ya rirrike ƙasan nan so ruwan nan sai zo ya wanke sama in ya wanke ko ka yi shuka ba za ka samu amfani mai kyau ba.
Baya ga yadda wannan matsala ke shafar makiyaya a faɗin Najeriya, masana da ma hukumomi na nuna damuwa kan yadda sare bishiyoyi zai ta'azzara dumamar yanayi a Najeriya. Alhassan Bala, Abuja, Najeriya.
An gaida Alhassan Bala. Jama'a kaddai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shirinmu na wannan makon ci gaba ne daga inda muka kwana a makon jiya kan bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka soma ambatawa a makon jiya a ranar 26 ga watan Yuni, sojoji a jamhuriyar Niger sun yi wani juyin mulki inda suka hambarar da zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum tare da ayyana General Abdulrahman Tchiani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata kalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin. To amma dalilan nasu sun haifar da ayar tambaya tsakanin 'yan kasar.
Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Jim kadin da yin juyin mulkin kuma kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CEDEAO ta yunkura ta hanyar kakabawa Niger din takunkumai har ma da barazanar amfani da karfin soji muddin ba gaggauta janye juyin mulkin ba. Anan ma dai an yi ta kai ruwa rana tare da fashin baki.
Na farko dai sun sani cewa akwai kasashe uku ko hudu wato Chadi da Burkina Faso da Mali da Guinea, duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke. To amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba, abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na Chad wanda shi ba zababbe bane. Kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi su kisa ana ganin kamar dai wato kidan waɗansu manyan kasashe ne waɗannan kasashe na Afirka ko shugabannin kasashe na Afirka ke takawa. Tasirin wannan abun ba mai kyau bane ga ita kungiyar ECOWAS, kuma tasirin ba mai kyau bane ga kasashen ECOWAS su kansu. Na farko dai sanin kowa ne kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke rike da su kuma suna da iyaka ta kud da kud da ƙasar Niger, ba za su kyale wato a nuna sojojin juyin mulki na ƙasar Niger wato ƙarfi ba. Abu na biyu, Najeriya wadda ita ce ke bada kashi 70 na bisa 100 na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa. Yaushe kuma take da lokaci da kuma ƙarfin sojojin da za su je su yi daura yaƙi da wata ƙasa? Na uku, wato, idan aka tadda wannan yakin ya barke, ko shakka babu jihohin Najeriya waɗanda ke makwabtaka da Nijar za su ɗanɗana kudinsu.
Mako ɗaya kuma barazanar amfani da ƙarfin soji da ECOWAS ɗin ke ƙara zafafawa kan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ta haifar da martani daga ƙasashe biyu ƙawayen Nijar ɗin, Mali da Burkina Faso, waɗanda su ma suke a ƙarƙashin mulkin soji ta hanyar juyin mulki kafin na Nijar ɗin, inda suka fito ƙarara suka ce ahir, tare da barazanar cewa muddin aka kai wa Nijar hari to kuwa lalle duk suna dafa mata baya domin ta kare kanta. To sai dai wasu manazarta sun bayyana martanin a zaman tauna tsakuwa ne kawai domin aya ta ji tsoro.
To wannan har ya kasance gaskiya ne kuma da gaskiyar suke yi. To wannan kaga zai kasanta yanayin da ake ciki a Nijar. Amma ni ana tunani kawai wani tsari ne suke fito da shi ko nayin barazana saboda su nuna ma ECOWAS cewa da gaske suke yi. Amma kai gazan komai a gaje duk wanda ya sa abin da ake ce ma ECOWAS da ƙarfin sojojinta da irin kasashen da aka yi yaƙi irin wannan na basasa ma sun shiga sun shirya a ECOMOC ɗin nan, ya san cewa wannan barazana ce kawai. Amma dai hadarin da ke ciki shi ne irin mutanen da ba su ji ba su gani ba farakulla, da kuma yanda abin yana iya zama wani yaƙi yaƙi haka na cikin gida ko kuma yaƙi wanda zai tsaye jama'a. Amma dai ita ECOWAS ta ɗauki hanya ta lumana ta diplomasiya a ga hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi. Kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka ba ne. In kuma cikin gida ne gaskiya ECOWAS ko CDAO tana cikin wa'anda a cikin gida. So duk abin da ya shahi Nijar, ya shahi Nigeria, ya shahi Mali, ya shahi Burkina Faso, ya shahi Cote d'Ivoire, ya shahi Ghana da dai sauran kasashen ta ECOWAS ɗin CDAO.
A kusan tsakiyar watan Satumba ne kuma sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cika kwanaki 100 kan karagar mulki, inda wasu suka ce alasan barka domin kuwa an ga sauye-sauye. To sai dai wasu manazarta kan har ma da akasarin 'yan Najeriya suna da ra'ayi akasin haka.
Ana gudu kusan ana susan duwawu. An wayi gari ya cire tallafin man fetur, farashin man fetur ya ƙara kuɗi, kusan za a ce yayi gwabran zabo. Cinikayya da muke yi kudaden kasashen ƙetare, wato kamar dala da pound da sauran kudaden kasashen ƙetare, ya hada kan kasuwan, wato abinda muke kira a turanci official rate, da kuma ta yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turanci. Wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan Najeriya matsaloli na fitan hankali.
Ilimin tattalin arziki da raya ƙasa dole sai an sha wahala, dole sai an zauna an sadaukar da kai, kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci. Misali, koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalar da ake sha, kuma ga irin kuɗin da aka tara, kuma ga abin da zai yi, kuma mun gani a ƙasa. Sai dai idan rijiya ta bada ruwa, guga ya kamata a ce ba zai hana ba.
A cikin watan na Satumba ne kuma tsohon Prime Minister kasar Jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu, wanda ya arce daga kasar, ya kwashe shekaru na zaman gudun hijira a wasu kasashe, ya koma kasar watanni biyu bayan juyin mulki. Wannan lamari dai ya haifar da shakku yayin da wasu ke ganin ba wani abin tada hankali a ciki.
Hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya kasar waje ba akan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki, don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa cikin wanga hali da ƙasar Nijar ta kan.
Da walakin guda a walki haka ta'an Hamma bai tasowa daga ƙasar Turai ya shigo ƙasar nan, kuma a ce shi ne ɗan siyasa na harko a cikin waɗanda duk an ka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa, a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka bashi sakin talala. Wannan mu a namu na fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su akan Hamma, wataƙila suna ganin zai iya dafa musu su tahi da jagorancin ƙasar nan yadda ya kamata, ko kuma suna shirya shi a matsayin ɗan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai ɗaukar ƙasar nan kuma ya farfaɗo da martabar ƙasar nan.
A cikin wannan wata na Disamba kuma mun kawo muku yadda rikicin siyasa ya kazance a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da wanda ya gada Nyesom Wike wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja.
Abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a Najeriya zai yi wuya a daina siyasar Ubangida ba, duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi kokari an sulhunta tsakaninsu har shugaban kasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa ba ne ya sa wasu suka shiga tsakani karkashin shugabancin gwamnan Bauchi wato Sanato Bala Abdulkadir Muhammad. A wannan lokaci ana ga kaman abin ya wuce, to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne Wike ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba, yana ganin cewa girmamawa da kuma mika wilaya da iko a wajen wannan gwamna yadda yake so kaman ba zai samu ba, shi yasa kaga irin abin da ya sake faruwa ya faru.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe a wannan shekara ta 2023. A madadin dukkan wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga nan Washington DC, sai mun haɗu a sabuwar shekara ta 2024.
To madalla sai mu ce Allah ya sa rai ya kai. Masu sauraro, anan muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Hukumomi da waɗanda suka tsira a har-haren da aka kai a Jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 a kashe a har-haren, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Har-haren su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakanta da rikicin manoma da makiyaya. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewa akan ɗora alhakin ire-iren waɗannan har-haren da ke faruwa a yankunan arewa maso tsakiya da arewa maso yammacin Najeriya masu fama da rikicin makiyaya da manoma a kan Fulani, zargin da su Fulanin sukan sha musantawa. Hukumomi a Indiya sun ce babu wanda ya mutu ko ya ji rauni a wata fashewa da ta auku a kusa da ofishin jakadancin Isra'ila da ke New Delhi a ranar Talata, suna masu cewa yanzu haka an kaddamar da bincike kan lamarin. Jami'ai sun ce tuni an sake buɗe ofishin jakadancin na Isra'ila bayan fashewar, sannan babu wasu bayanai da suka nuna ko wani da ya zo wucewa ta gefen titi ya ji rauni sanadiyar fashewar. Tuni da Isra'ila ta ba 'yan ƙasarta umarnin su yi taka tsantsan a babban birnin na Indiya. Majalisar Tsaron Isra'ila ta ce wata sanarwa da ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fitar ta ce mai yiwuwa fashewar yunkuri ne na kai hari. Isra'ila dai ta umarci ofisoshin jakadancinta da ke sassan duniya da su zauna cikin shiri yadda ake samun ƙarin hararen nuna ƙyamar Yahudawa, tun bayan da ta kaddamar da hararen martani akan mayakan Hamas a yankin zirin Gaza. Ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar ƙasar Congo ta halaka aƙalla mutum 22 bayan wani ruwan sama da aka tafka, 10 daga cikin mutanen 'yan gida ɗaya ne a cewar jami'an ƙasar. Gwamnan gundumar da ake kira Kananga tsakiyar lardin ƙasar ta Congo, John Kabe, ya ce ruwan saman da aka kwashe sauyi ana yi ne ya haifar da ambaliyar ruwan da ta lalata gidaje da dama. Yana mai cewa tuni aka baza jami'ai don neman waɗanda suka tsira da ransu. A ranar Talata aka ƙara tabbatar da mutuwar mutum 5 bayan adadin 17 da aka fitar a baya. Matsalar ambaliyar ruwa da ruwan sama ke haddasawa a wasu sassan ƙasar ta Congo da ke yankin tsakiyar Afirka. Matsala ce da ta take da ta shafa ruwa a musamman yankunan da ke karkara.
To masu sauraro, baki ɗaya a nan za mu naɗe tabarman shirin na wannan lokacin, sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin nan, a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo muku kamar ya kuka ji shi, musamman Muhammad Lalo da ya karanto labaran duniya, sai Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Musa Charleston, ni da na shirya na gabata Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai an ji mu.